بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 14 ga watan December 1998 al-Sheikh al-Muhaddith al-Allamah al-Nihrir Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin al-Albani hafizahu Allah yace wujubu listi'adati min arba'in qabla ad-du'a'i wajibcin neman tsari daga abubuwa guda hudu ko game da abubuwa guda hudu kafin yin addu'ar da ke kafin sallama ma'ana wajibi ne ka roki Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga wasu abubuwa guda hudu bayan da ka gama tahiya ka gama salati ka ainihin zo dab da zaka yi addu'ar da daga ita sai sallama to lallai ne sai kai waɗannan ainihin wato roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin waɗannan abubuwa guda hudu to kamar yadda na bayyana a jiya cewa abin da yake nufi da wajibci anan yana nufin abin da kai ba malike ka sani da cewa sunna muakkada kamar yadda ka san matsayin sallar idi to haka yake nufi anan ma'ana bai kai a ce rukuni farilla ba duk abin da al-Sheikh al-Allamah al-Albani yake son ya ce farilla kamar yadda kai ba malike ka sani sai ya kira shi da rukuni a cikin wannan littafi idan abin da kai ka sani da cewa kaza sunna mai karfi sunna muakkada sai ya kira shi da cewa wajibi abin da kai ba malike kake cewa mustahabbi shi kuma sai ya kira shi da cewa wannan abu sunna dan haka in yace kaza sunna to yana nufin wannan abu mustahabi in yace kaza wajibi yana nufin sunna muakkada in yace kaza rukuni yana nufin farilla dan haka da kai da shi ba malike duk ma'ana ɗaya kuke nufi sai dai kowanne yana faɗe ne da ainihin wani irin harshe daban jama'a mun gane wannan da kyau ko to ashe abin da ake nufi kenan idan mutum ya bar wannan addu'a da gangan to sallar shi ta baci kenan domin kamar matsayin su ɗaya da tahiya tun da tahiya ma da yazo bayani akai sai yace ita ma yin ta wajiba ce to a malikiya ka san ai an ce tahiya yin ta sunna muakkada kaga duk magana ɗaya ce idan ka bar tahiya da gangan a sallah sallar ka ta baci idan ka batta da mantuwa ko rafkanuwa sai a ce zaka yi sujuda ta sahwu ma'ana zaka ainihin yi sujuda kafin sallama to haka wannan addu'ar in ka kiyinta da gangan a sallar ka ta baci idan da mantuwa ne sai kai sujuda qabla salami jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗaya daga cikin ku musulmi masallata ya gama wato tahiya ta ƙarshe mun fahimci wannan ko idan ɗaya daga cikin ku ya gama tahiya ta ƙarshe ina ma'anar wannan to kaga shine na fassara haka ne dan ka fahimci mas'alar da ne bayani a ran yanzu an ce idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya gama ainihin wato tahiya ta ƙarshe to shin anan ana nufin daga zarar gama tahiyar ai dama an riga an karantar da kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to ana nufin bayan da kai tahiyar kai salatin annabi yanzu ba sai an sake maimaita maka haka ba tunda an san ka san wannan to shikenan sai a ce tahiya kawai saboda dan shahara tahiya a wannan zama sai ka jama'a ana kiranta zaman tahiya zaman ai da akwai salati a wurin akwai addu'a akwai sallama me yasa ba a cewa zaman sallama sai a ce zaman tahiya kawai to haka idan ɗaya daga cikin ku ya gama zama wato ya gama tahiyar shi ta ƙarshe fal yasta'iz billahi min arba'in to lallai ya roki Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu kaga allamu huna lamul amri fal yasta'iz billahi min arba'in ya roki Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu yaqulu ga abin da zai ce allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له فسرت شيني اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم يا الله كتريني daga عذاب جهنم ina roƙonka ka tsare ni daga azabar jahannama ومن عذاب القبر يا الله ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari ومن فتنة المحيا والممات الله ka tsare ni daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa ومن شر فتنة المسيح الدجال Allah ka tsare ni daga sharrin fitinar Al-Masihud Dajjal. Thumma yad'u li nafsihi, sa'annan sai Annabi yace bayan mutun ya gama wannan addu'a, kaga abubuwa hudu kenan ka roki Allah ya tsare ka daga su: na farko azabar jahannama, na biyu azabar kabari, na uku fitinar rayuwa da ta mutuwa, na hudu shine sharrin fitina ta Al-Masihud Dajjal. To da ka gama wannan sai Annabi yace thumma yad'u li nafsihi, sa'annan sai mutun ya wa kansa addu'a bima badalahu, ga abin da ya saukaka gare shi. Za mu zo mu ji cewa duk waɗannan nasoshi abin da ake nufi shine abin da ya saukaka gare ka na daga abin da Annabi ya koyar dangane da addu'o'i. Ba wai ana nufin kowace ainihin addu'a zaka iya dauka kai ba, yanzu-yanzun nan da izinin Allah ba da daɗewa ba za mu zo mu ji haka. Wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awanata wa An-Nasa'i wa Ibn al-Jarud fil Muntaqa. Al-Imam Ibn al-Jarud ya ruwaito wannan hadisi shi ma a cikin littafin shi Al-Muntaqa, lamba hadisi na 27. الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي وهو مخرج في الإرواء. فانا حديث ينانا نافتة دشيء كل تاف إرواء الغليلي في تخريج أحاديث منار السبيلي لمبا حديث نقلي أكد همسن داي داي جماعة من فهم تواننا دكيوكو تجي مكا باركران تواننا حديثي سيلوكا تيقولي منا مكا تتونا دنگاني دا أتكي تشارهي غما دا عذاب جهنما دا عذاب قبري دا أينهم واتو فتنا سرا يواد متوا. Abinda muke so ka sani ya kai dan uwa musulmi, abin duk da yazo a cikin Al-Qur'ani wajibi ne, lallai dole mutum ya yarda ya imani da shi, ya ga wannan abu ko bai gani ba. To haka duk abin da yazo cikin sunna ingantacciya, to haka wannan abu yake wajibi ne, lallai dole ne mutum ya imani da shi, ya ga wannan abu ko bai gani ba. Dan haka imanin musulmi ya tursasa shi ya yarda cewa azabar jahannama gaskiya ce, akwai ta, kuma tabbatacciya ce ga duk wanda Allah ya kaddari ta hau kanshi. Kuma na cikin aqidar musulmi cewa jahannama din nan da ita da sauran wuta ce waɗanda Allah ya halitta, ya tattale su tun yanzu din nan, ba wai sai an je kiyama ne Allah zai halicce su domin azabtar da waɗanda suka cancanci su ga su ba, a'a, tun yanzu din nan da ake maganar nan jahannama tana nan Allah ya tattale ta, ainihin aljanna tana nan Allah ya tattale ta. Wannan ita ce aqidar musulmi. Sa'annan kuma ka sani da cewa na cikin aqidar musulmi cewa wutar jahannama din nan da aljanna baki daya Allah madaukakin sarki ya halicce su ne dan ya ainihin wato jarabci bayin shi, nagari ya saka su a ciki, masharranta daga ciki ya saka su ainihin a cikin wuta, nagari kuma cikin aljanna. To wannan wuta da aljanna, duk wanda ya Allah ya kaddara mishi shiga wadda take ainihin tadawwama, domin ita dai aljanna kam kai tsaye duk wanda ya shige ta to babu fita, amma wuta wasu za su shige ta sai a fitar da su sakamakon kasancewar su ba kafirai bane ko kuma ba munafikai bane, nifaqa wadda take ainihin mai girma. To sai Allah madaukakin sarki ya cece su ya fitar da su, ko Allah ya sa wasu mala'iku ko annabawa ko salihai ko azmi ko alqur'ani, duk waɗannan za su yi ceto. Aqidar musulmi da musulunci duk ta tabbatar da waɗannan. To irin waɗannan aka fitar da su, to duk wanda kaga ya zauna a cikin wuta babu ceto gare shi, to wannan mutum kafiri ne. To irin waɗannan za su dawwama a cikin wuta iyakar sa'ad da Allah ya so. To waɗannan ayoyi da suka ce madamatis samawati wal ardu illa ma sha Allah, to sai wasu suka fahimci cewa akwai wani lokaci wanda yake za a waye gari wuta bata, aljanna bata, wai sai wuta a waye gari shikenan ta daskare da ita da ƴan wuta din, aljanna sai ta waye gari ta daskare da ita da ƴan wuta din, tun daga shi Allah ya ce da ƴan aljanna, wai saboda Allah ya ce illa ma sha Allah, sai aka ce a kun yi kuskure. Wannan aya malaman tafsiri kyakkyawar fassarar da suka yi mata suka ce Allah ya faɗi haka ne lita baqa mashi'atullahi hurra, saboda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da mu akan duk abin da zaka yi, ka nuna cewa insha Allah, amma aljanna har abada take, wuta ma har abada take, babu wata rana da za a ce wai shikenan kuma aljanna ta kare. To ina ma'anar alƙawarin da Allah ya yi wa mutane cewa in ya saka su aljanna har abada, kaga bai cika ba kenan. Saboda haka wannan ita ce aqidar musulmi, wuta da aljanna suna nan an halice su a yanzu, kuma Allah madaukakin sarki zai saka waɗanda suka cancanta a ciki, Allah ya shiryar da mu. To yadda ka yadda da cewa akwai wuta gaskiya ce, to haka fa yake wajibi ka yadda da cewa akwai azaba kabari gaskiya ce. Duk aqidoji ne na mutazilanci suka shiga mutane suke musun azaba kabari da sauransu, mun yi bayanai a haka. sai su ce ai babu a Qur'ani, ai hadisan da suka zo akan haka hadisai ne ahad. To wai wane ne ya gaya muku tukuna hadisan azabar kabari ahad ne, kuma waye gaya muku cewa idan ma hadisan azabar kabari ahad ne ba su inganta ba? Waye gaya muku cewa in ahad ne sun inganta ba za a yi aiki da su a wajen aqida ba? Duk abin da aka ce hadisi ne ya inganta sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan hadisi ahad ne ko mutawatiri ne, wajibi ne mutum ya yadda da abin da wannan hadisi yake dauke da shi. Wannan ita ce magana da take daidai cikin zantutukan malamai. Wannan al'amari da hadisin ya zo da shi fanni ne na aqida ko fanni ne na ibada ko na mu'amalat ne ko na wasu harkoki, duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa gaskiya ne, lallai dole sai a yadda da shi. To irin waɗannan mutane su ne suka yi musun cewa akwai azabar kabari, suka yi musun ceto, suka yi musun zuwan dajjal, suka yi musun yajuju da majuj, suka yi musun dabbatul ardi, suka yi musun bullowar rana daga yammacin duniya a ƙarshen duniya. Wallahi duk waɗannan ƴan bid'a ne kaula wahidan, kuma sun bata-bata mai nisa. Shi yasa in kana cikin wannan aqida ka tuba ka kama aqidar da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita. To abin da kai ci shine wai sai a samu wani ma yana da awar, wai shi malami ne cikin malaman ahlus sunna, amma zai kaga yana musu waɗannan abubuwa. Shi yasa jama'a ayi karatu yadda ya kamata kafin a hau kujeran malanta. In ba haka ba sai kai ta ta'adi, kai ta barna wa addinin musulunci da musulmai da kuma kai kanka. Ƙarshen al'amari kuma kai kanka ka kasa gane cewa to wai ma mecece takamaimiyar aqidar ka yanzu kai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To dangane da ainihin wato fitinar almasihud dajjal, babu shakka sun yazo a cikin hadisai sahihai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa almasihud dajjal gaskiya ne. Daga ciki ma ga wannan, to wannan hadisi na daga cikin hadisan da suke sun zo ne da bayani akan dajjal a dunkule. Don haka wasu da suka tsaya iya karkaratun su akan wannan hadisi sai suka ce ba wani abu ne dajjal ba, su ne waɗannan turawa da za su zo ƙarshen duniya su tabbatar da mutane. Sai aka ce kun yi ƙarya kuma kun yi shirme da bankaura a wajen fassara. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa sahabbai bayani dangane da dajjal, wanda waɗannan bayanai da annabi ya yi ya nuna cewa ba waɗannan turawa ne annabi yake nufi da cewa dajjal ba. Dajjal wani mutum ne ƙwaya ɗaya, kuma shi wannan mutum ɗaya ne shi ma cikin ƴaƴan annabi Adamu, kamar yadda mu ma muke wasu ne cikin ƴaƴan annabi Adamu. To haka ya juju da ma juju su ma ƴaƴa ne cikin ƴaƴan annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Sai dai Allah cikin ikon shi sai ya tsara halittar su sai suka zan ta sha bamban da tamu. Da ka gan su ka ga mutane, amma kai ka ga ba irin ka bane. Ga sunan gajjeru mutane ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta su, suna da manya-manyan kunnuwa, suna da mummunar siffa, sannan azzalumai ne ƴan ta'adda. Duk garin da suka sauka sai sun kama mutanen garin sun kashe su, sun shanya bargonsu, sun cinye abincinsu, sun shanya ruwansu. Dan haka Qur'ani ya bayyana inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi, mabarnata ne a bayan ƙasa. Wannan kenan dangane da dajjal. Kuwa sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata ran yayi musu dogon wa'azi dangane da dajjal tun daga sallar asuba zuwa sallar magariba. Sai dai ayi sallah a ci gaba da jawabi, mai buƙatar zuwa gida ya je gida, mai buƙatar ya fita. Amma dai manzon Allah an idar da sallah sai ya ce kowa ya zauna inda yake. Yace zan yi muku bayani ne dangane da masifar dajjal, domin babu wani annabi wanda bai yi wa al'umma shi bayani dangane da masifar dajjal ba. Yace dan haka zan tsaya in yi muku bayani. Yace kuma cikin bayanai na zan gaya muku abin da sauran annabawa ba su gaya wa al'ummarsu ba sallallahu alaihi wa sallama. Manzo Allah yace dajjal zai ainihin fito daga ƙasar Sham, sai da ma'aiki ya kwatanta duk ta inda zai fito. Kamar yadda na faɗa mana, abin da yasa duk bamu zo da waɗannan nassoshin hadisai ba saboda mun yi alƙawarin zamu karanta littafin littafin al-aqidatu at-tahawiyya. Idan muka zo duk sai a tsaya a kwance wannan matsala, tunda dandali ne wannan wuri na aqida. Amma waɗannan hadisai suna nan, al-Imam Ahmad ya fitar da su, Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah dukkan su sun ruwaito su hadisai ne sahihai. Haka hadisai da yawa cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Karanta littafin Riyadus Salihin na al-Imam An-Nawawi can daga karshe-karshen shi, inda al-Imam An-Nawawi ya kawo matsaloli dangane da musifu na karshen tashin duniya. mun fahimci wannan da kyau ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan dajjal ya fito gare ku a lokacin ina da rai ni zan tsaya in yi muku gogormaya da shi kowa ya koma ya zaman shi manzon Allah yace zai tsaya gogormaya da shi yace idan kuwa dajjal ya fito a lokacin ba ni cikin ku sai yace to kowa ya ta kanshi kowa sai kama ta kanshi bid'a kake bi shirka kake bi an yi da kai ka taurare duk ire-iren ku dajjal zai mamake ji ya hada cikin tawagashi ya tafi dan haka sai ka saurara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka taurare an yi juyin duniyan nan da kai ga yadda zaka zauna lafiya da sunna kaki kai kadai baka son hadin kan musulmi a hadu akan sunna sai ka ce wai kai ma malami mai wai kai ma mujtahidi ne wai kai ma kana da tacewa kana da fahimtar ka ko kai asuwa oho ana maganar Allah yace annabi yace kana cewa wai kai ma ga fahimtar ka manzo Allah yace to duk wanda ya hadu da dajjal yace ya karanta mishi farkon suratul kahfi الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ayoyi 10 na farkon suratul kahf manzo Allah yace da ka karanta mai zai gudiya baka wuri sinadarin shi kenan maganin shi kenan makarin shi kenan shin ka haddace suratul kahf ka haddace ayoyi 10 to kai marma zaka haddace dan babu mamaki yau dajjal ya fito idan ba kana yawo da qur'anin ka bane balle kace da ka ganshi balle kai marma zaka bude ka iya fitowa daga kasuwa a ce ga dajjal tana kofar kasuwa kuma sauri ne da shi manzo Allah yake cikin kwana 40 zai kewaye duniyar nan kakaf Makka da Madina ce kawai ba zai shiga ba amma da garin mu da garin duk sai ya shiga mun bayyana wannan da kyau ko to shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake ka karanta mishi waɗannan ayoyi sai kawai baka wuri zai je yayi barna dama da hagu ya je ya ainihin samu mutane ya ce musu shi Allah ne su ce kai Allah ne ya zamu mu gane kai Allah ne sai ce yanzu idan na sa sama ta ruwa za ku yadda ni Allah ne idan na sa ƙasa ta fitar da shuka za ku yadda in na kashe na raya za ku yadda duk waɗannan abubuwa da ya faɗa sai ya aikata sai wasu sai su rubu sai su bi shi a matsayin Allah sai manzo Allah yake ƙarya yake ba Allah bane Allah ku ba ido ɗaya yake da shi ba dajjal ku ido ɗaya yake da shi kuma a saman idan an rubuta kafirun haka uwar shi ta haife shi kuma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kaga waɗannan bayanan su ne manzo Allah yake cewa sauran annaba ba su yi wa al'ummar su ba amma mu gashi ya bayyana mana to haka dajjal zai ci gaba da wannan barna ya ta yawo yana batar da ainihin mutane har sai annabi Isa alaihi salatu wasalam ya zo ya sakko ya zo ya tare shi a Damascus a ƙasar Sham a ƙasar Syria in ya tare shi anan zai kashe shi har gurin da zai kashe shi sai da annabi ya faɗa a cikin ainihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama di ya fede mas'alar dalla dalla daidai wannan gurin a yanzu filin jirgin sama ne a airport amma tunda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi inda annabi Isa zai tara dajjal ya kashe babu shakka akan cewa haka abin yake kaulan wahidan magana ɗaya babu sabani dangane da haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine makarin dajjal idan ya riske ka kana da rai to in ya riske ka ka mutu kana kabari fa domin yana ta da kabari da ya shafa kabari sai kabarin ya tashi kana tashi cikin firgici zai ce maka shi Allah ne to menene sinadarin da zaka bi Allah ya shafe kabarin ka daga idan dajjal shine lazimtar wannan addu'a din ka ji sirrin ta ita kuma in kana da rai waɗancan ayoyi guda 10 sune zasu zama kariyar ka amma tun yanzu sai ka fara tattalin to ta iya yiwuwa ka mutu ya riske ka ka mutu kana kabari to menene sinadarin da Allah zai kare ka daga sharrin shi shine duk sa'an da ka gama salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dab da zakai addu'ar da daga ita sai sallama sai kai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal shikenan sai ka zauna lafiya a cikin kabarin ka hani'an mari'an jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mu yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana sai mu ainihin zauna lafiya to in annabi Isa ya kashe ainihin dajjal sai kuma jama'ar musulmi sai su zauna lafiya ana cikin nan kuma sai wani bala'in ya fito haka ƙarshen duniya imamu tirmidhi rawaito hadisi hasan manzo Allah yake ƙarshen duniya musifu da bala'i za su rinka faruwa kamar duhun dare kowa san karfe 9 na dare da duhu amma duk da 12 dare tai duhu ya karu ana ƙara tafiya duhu na ƙaruwa to haka yanzu ana ƙara ƙarshe duniya musibu na ƙara faruwa ana ƙara tafiya musibu dajjal din nan fitina ne amma in aka kashe shi sai mutane su zauna lafiya ƴan kwanaki dan lokaci kadan ana nan sai kuma yajuju wa majuju su kuma su zo yajuju wa majuju Allah yake wa hum min kulli hadabin yansiluna ta kowane lungu tudu da kwari ko ina fulbowa suke sai dai ka gansu in suka zo kuma kama ku za su yi su karkashe su cinye abincin ku da dabbobin da sauransu to kaga wannan fitina kenan ana nan sai Allah madaukakin sarki ya ainihin sake aka ce musulmi manzo Allah yake musulmi sai su roki annabi Isa ya roki Allah game da Yajuju wa Majuju sai a waye gari dubbaki ɗaya Yajuju wa Majuju duk sun mutu to ana murnar Yajuju da Majuju kuma sun mutu gawawwakin su kuma sai su fitini mutane ko ina ba inda zaka aza kafarka sai kan gawarsu nan ma kuma duniya zai ta zama karni da doyi da sirkaki ba dadin zama sai a sake roƙon annabi Isa ya roƙi Allah in ya roƙi Allah sai a waye gari Allah zai turo su tsuntsaye kamar jiminaye sai su zo duk sai su tsince su su watsar da su shikenan ayi wani ruwan sama wanda zai wanke duniya sai kuma a zauna lafiya ana nan haka dai fitintunu za su ci gaba da zuwa jama'a ka karanta sunan ibn majah hadisan suna nan da waɗancan littafai da na faɗa don haka dajjal gaskiya ne ba turawa ne ake nufi ba dajjal mutum ne kwaya daya annabi yace idan ya je garin makka ko madina ba zai samu damar shiga ba a lokacin manzo Allah yace sai madina Allah ya sa mala'iku su tsare ta in ya je in yi kururuwa sai madina sai ta girgiji girgiji so uku ina shi duk sai su fito sun suka fito sai ya tarkata sai ya tafi da su Allah ya tsare mu daga sharrin fitnan masihi dajjal wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yad'u bihi fi tashahhudihi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi shi da kanshi ya kasance a wajen tahiyar shi yana roƙon Allah yana addu'a yana roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa guda hudu in ya zama manzon Allah Allah ya tsare shi dama ko to amma duk da haka manzon Allah yana yi dan kusancewa manzon Allah koda Allah ya tsare shi koda Allah ya karrama shi haka da duk girman nan fa da Allah ya mishi wannan ibada da yake kuma neman ƙara daukaka ce da kusanci a wurin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa Ahmad bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa kana yuallimuhu sahabatu radiyallahu anhum kuma annabi ya kasance yana karantar da sahabbai wannan addu'a Allah ya ƙara musu yarda kama yuallimuhum surata min alquran kamar yadda annabi yake karantar da su sura ta alqurani haka annabi yake karantar da su wannan addu'a al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa abu awana da al-imam abu awana jama'a kun ji maganganun da nake ta maimaitawa kullum ma'ana yanzu gashi annabi yana karantar da sahabbai wannan addu'a kamar yadda yake karantar da su sura ta alqur'ani haka muka ji wajen tahiya haka muka ji wajen salati ma'ana me ake nufi yanzu a matsayinka na malamin islamiya in ka zauna kana karantar da yara alhamdulillahi rabbil alamin wajen alamin din nan alkafan nan sai yace alamin sai sa alhamza zaka kyale shi sai ka gyara mishi idan yazo yace alamini zaka kyale shi sai ka gyara mishi idan kace mishi bismillahir rahmanir rahim sai ce bismillahil ghafurir rahim zaka kyale shi ma'ana sai ka biya mai yadda abin yake to haka waɗannan addu'o'i karka ƙara karka rage karka canza kuma waɗannan addu'o'i da yake asirrance ake yin su liman zai ainihin yi su yadda suke ba zai ce tunda shi liman ne bari ya maida ainihin jam'i wajen Allahumma madadin inni yace Allahumma inna na'udhu bika a tunda wannan asirrance ne shi yayi dashi kowa ya tashi amma kamar addu'a da muka yi bayani ta wajen alqunuti Allahumma hadina fiman hadaita liman sai iya fada haka saboda me saboda jama'a na ce mishi amin a baya amma tunda asirrance ne irin waɗannan addu'o'in sai bi lafzan yadda suke dan haka za a je a karantar da mutane addinin musulunci a nuna musu sunna abinda ake so malamai su yi kenan ku karantar da mutane addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba wai ku rinka haddasa fitina ba a ce ku matsayin malantar ku a kullum ba za ku karanta mutane addinin musulunci ba sai dai kuna jiran wani in ya karantar sai ku ce ƙarya ne ku ba za a taba jin karatu a bakin ku ba sai dai in an karantar ku kuma ku ce ƙarya ne ma'ana tun farko tun da kun san gaskiya ku zauna ku karantar da gaskiya mana tunda ba za ku iya ƙaryata ƙarya ba sai da gaskiya ko to ku ɗauko gaskiyar tun farko ku karantar mana yadda yake duk wanda yazo ya karantar da ƙarya an san ƙarya ya karantar amma kuna jiran sai an gama karantar da al'umman musulunci sai ku tashi ku saka shubha yanzu don Allah an ba saka shubha ba duk hadisan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jilfatul istiraha to menene naka ba sai kai ba to amma sai da annabi ya tsufa to wannan ƙarya ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan kalmar da kuskure sai ya marma zai gyara wanda kuma ya faɗe ta da ganganci fa sai yayi istighfari duk inda ya san ya je ya faɗe ta sai kuma ya je ya tsaya ya ce jama'a magana da na faɗa lokacin nan to ƙarya nake yi ku tabbatar da cewa ƙarya ce gaskiya ita ce annabi yayi dan haka kowa yayi ka bar mutane su bi sunna an addu ilayya ibadallahi
haka annabi Musa yake wa Fir'auna, tunda kai ba za ka basu su bauta wa Allah ba, sako mini su ni mu tafi mu bauta wa Allah. Amma ku kukunce mutane, mutane sun rasa ina za a je, ku ku raba su da dariqa, ku kuma kun ki ku koya musu sunna, to ina za a je? Ma'ana izalatul bid'a kawai, to iqamatus sunna fa, ma'ana annafyu la isbata, sai a tunkuɗe amma ba tabbatarwa, la budda ba'da an-nafyi min al-isbati, lallan aka rugurguza shirka da kafirci sai a tabbatar da musulunci da tauhidi, in aka rugurguza bid'a da san zuciya sai a tabbatar da tsoron Allah da bin sunna. Abinda yake wajibi kenan. Allah yake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna, ku karantar da mutane. Allah yake karatun da kuke karantawa ba ya zama kullun sai dai a miƙe za a yi nasiha, duk wannan nasiha ita take haddasar da fitintunu cikin ku. Malamin nan inda gaske ne ya sanya muku tafsirin alqur'ani ko hadisi ko fiqh yana karantar da ku, duk abin da yake so ya karantar da ku aqida ko ibadat ko mu'amalat zai shigo karkashin wannan karatu. To amma to jama'a za a yi nasiha, yazo ya fara nasiha, ayar bai iya janta daidai ba, bai iya fassara ta daidai ba, sai wani ya ce ba haka ba, din nasiha sai a ce an tashi nasiha da fada. To ina ma'anar nasiha kenan, an gama nasiha, amma da mai nasihar da wani daga cikin mazauna wurin an tashi da fada, kullum a ce haka ake nasiha. Amma da littafi aka zo aka sa, sai ya zama kul fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqina, babu wanda zai iya karyatawa sai wanda ya zo da littafi. Haka in bai zo da littafi ba, sai a ce janye bakin shi shiru, maganar banza zai yi. Allah ya shiryar da mu. Saboda haka duk wanda ya zo muku da hayaniya, ku ce malam muna son ka saka mana ko rana ɗaya ka zo ka nemi tafsiri ko ka nemi hadisi ko fiqh ko larabci ko tarihi ko makamantan haka, abinda muke so kenan, ba ku sake ganin shi yazo tunda bai karatu ba. Shi yasa muka ce in ka san kayo addinin musulunci hidima shekaru 20 da suka wuce, kayi gwagwarmaya da ƴan dariqa da ƴan bid'a, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya biya ka, Allah ya saka ka aljanna. To amma kuma ya zama baka san sunna ba, baka san qur'anin ba, shi kanshi baka san hadisi ba, baka san fiqh ba, to shikenan jika ƴan tumatir samu kwando guda ka kasa a buhu, kana sai da tumatiri da tafai da tarugu ko meja ga da su dauke ka gadi, shikenan sai ladanka wancan shekara 20 sai tabbata. Amma duk tunda dai kai wai ka iya wancan gwagwarmaya, kuma wannan gwagwarmaya wai kana ga ta baka damar ka san sunna kenan, wallahi karatun addinin musulunci ba tukin mota bane, ba tuka mashin bane. Duk inda ka iya mashin Honda, in aka kawo Yamaha da an dan nuna maka wani sirri kadan, minti 10 sai ka iya tuka shi. Duk inda ka iya mota Honda, aka kawo maka Peugeot, minti kadan aka nuna maka wani sirri nata sai ka iya tukawa. Amma karatun addinin musulunci, ka san jawahir ma'ani, ka san jawharatu, duk kun tashi saboda dama ku ƴan dariqa ne, shi yasa kuka san waɗannan abubuwa. To tunda mu kuka tashi za ku yi wa'azi, za ku iya bayyana su kai tsaye, kun san sharrin. Ku ne shehunan da in kun sauka kauye kaza za a kawo muku matan mutane ku kwana da su, duk kun san wannan sharri da ake. To kun tashi kun bayyana, kun tona asirin abin, kun yi jihadi akan haka. Mutane sun fahimci waɗannan abubuwa sharri ne, sun bari. To sai zama yanzu ana son tsabagen karatun sunna, tsabagen karatun sunna ake so a fassara alqur'ani, a fassara hadisi, a fassara fiqh, a yi huduba da larabci lafiyayyar huduba mai rai ba matatta ba. Sai zama babu wannan tare da kai, sai ka ruga da gudu ƴan timatir ko ƴan yalan dalla sai ka rinka siyarwa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu abin da ya kamata kenan. Addu'a qabla salami wa anwa'uhu. To idan jama'a basu manta ba, muna ta karatu cewa yayin da aka gama salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko bayan da aka yi tahiya, muka ce akwai addu'o'i waɗanda sai an yi su ko da zaman tahiyar farko ne, to haka zaman tahiya na biyu. To waɗannan addu'o'i har yanzu bamu kawo su ba, sai dai aka ce idan a zaman tahiya na ƙarshe ne bayan kayi salatin, to akwai addu'ar da zaka roki Allah ya tsare ka daga abubuwa hudu. To kafin waɗannan addu'o'in, to waɗannan addu'o'i ne ake yi bayan an gama tahiya, an gama salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama a zaman tahiya na farko, to su ne za a kawo nan. To kuma bayan an gama tahiya, an gama salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama, an roki Allah ya tsare daga waɗannan abubuwa guda hudu, to waɗannan addu'o'i ne, to duddai su ne waɗannan ga su zamu karanta. Shine yace addu'a qabla salami, irin lafuzan addu'o'in da ake yi kafin ayi sallama, wa anwa'uhu, da kuma nau'ukanta, nau'ukan waɗannan ainihin wato addu'o'i din daban-daban ne, ba iri ɗaya bane. Shi yasa kamar yadda muka karanto a can baya, wani lokacin sai ayi wannan, wani lokacin sai ayi wannan. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwa'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance a cikin sallar shi yana addu'a nau'i nau'i. To kun ganin yace fi salatihi, gashi a kasa sai yace wa inna ma lam naqul fi tashahhudihi. Abin da yasa bamu ce a tahiyar shi ba, li anna an-nass hakaza, saboda haka nassin yazo cewa fi salatihi ghayra muqayyadin bit tashahhud, ba a kayyade cewa tahiya ba aw ghayrihi ko wani wuri. Don haka sai yace wa huwa yashmilu kullu mawdi'in salihin lid-du'a, wannan ya tattaro kowanne wuri wanda ya dace a addu'a, kamar sujudi. Waɗannan addu'o'in da zamu karanto a yanzu zaka iya yin su a wajen sujuda, tunda dai an ce a sallah wa tashahhud da kuma wajen tahiya. Wa qad warada al-amru bid-du'a fihima, domin umarni ya zo da cewa ayi ainihin addu'a a wajen sujuda da wajen tahiya, kamar sabaka, kamar yadda bayani ya gabata. To kaga waɗannan ainihin addu'o'in kenan sai kai su, sai su dace da wurin. Shine malam sai yake cewa taratan bihadha wa taratan bihadha, wani lokacin sai annabi yayi wannan, wani lokacin sai waccan sallallahu alaihi, taratan bihadha wa taratan bihadha, wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan addu'a, wani lokaci yayi waccan addu'a. Wa aqarra ad'iyatan ukhra, kuma akwai wasu addu'o'in asali ba annabi ne yayi su ba, amma yaji wasu suna yi ne sai tabbatar da su. Aw amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha'a, haka wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha'a, kuma sai annabi ya umarci mai sallah ya zabi ainihin wadda yaso minha, daga cikin waɗancan addu'o'i waɗanda yake yi da kuma waɗanda ya tabbatar. Zama mun fahimci wannan, to bari ku ji sai sharhi da kanshi dan ku gane yadda na fasara. Haka yake nufi cewa annabi ya umarci masallaci ya zabi wadda yaso, amma daga cikin su, cikin waɗanne, waɗanda annabi yake da waɗanda ya tabbatar. Kashi yace al-Bukhari wa Muslim su suka ruwaito wannan hadisi. Qala al-Asram الأسرم الماجرين إمام أحمد نيتي قلت لأحمد نتي ومالمين أحمد أن حنبلي بماذا أدعو بعد التشهد والتأدعى ذلك ألا بإتا بينتهي. قال سيتي كما جاء في الخبر كما يدتزو أتكن حديثي هكذا أقي. قلت له سينتي أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء بامن ذن ألا يأتي متن يذاب الدعاء ديسوبة. Qala sai yace yatakhayyaru mimma ja'a fil khabar, zaban da annabi yace zai, amma zai zabi wanda tazo cikin hadisi ne. Asramu yace fa'awatu hu, sai na sake maimaita wannan magana. Fa qala sai yace ma fil khabar, addu'ar da tazo cikin hadisi ita zaka zaba kai. Ash-Shaykhul Allamah Al-Albani yace naqalahu Ibn Taymiyyah ya dauko wannan magana daga Imam Ahmad, shi kuma Albani sai yace wa min khattihi naqaltu, ni kuma daga rubutun hannun Ibn Taymiyyah na naqaltu na ciro. Sai yace ka duba majmu', wato majmu'ul fatawa al-kubra. A lokacin da Albani ya wannan hujja da ita ba a buga ta ba. Asalin ita majmu'ul fatawa al-kubra wani babban malami ne mai suna Ash-Sheikh Abdurrahman, da ainihin dan shi Muhammad suka ainihin hadu suka tattara littattafai da fatawoyi na Ibn Taymiyyah, wasu daga ciki sai aka buga. Su ne zaka ga ana buga su a cikin mujalladi 37. Tambayoyi ne da ake wa Ibn Taymiyyah akan kaza akan kaza akan kaza. Sannan aka samu Munir Aga kuma ya tattara Majmu'atul Rasail al-Kubra, yan littattafai na Ibn Taymiyyah kanana, sai aka hada su aka buga su a cikin juz'i biyu. To wannan ainihin Majmu'ul Fatawa ita ce Ash-Shaykhul Allamah Al-Albani ya yi hujja da ita ne kafin a buga. Inda mu manta baran nan dangane da abin da ya shafi salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, anan cikin shafi na 176 dangane da matsala akan cewa ba a son mutum ya nace wa yin salati daya, haka tahiya daya, haka sauran al'amura irin waɗannan ba a son mutum ya nace. Ash-Shaykhul Allamah Al-Albani yayi hujja da wannan littafi. To a can sai ne tuntuban harshe sai nace majmu'atul rasail al-kubra, a majmu'ul fatawa al-kubra. Mun fahimci wannan da kyau ko? To Ash-Shaykhul Allamah Al-Albani yayi hujja da ita ne kafin a buga, dan haka ga ya sa 69, wato cikin kashi ta 69, tunda lokacin an rubuta ne sai aka baka daddaure ta haka kamar juz'i kashi har zuwa na kashi na 69 a takarda ta 218 a fuska ta farko ta wannan takarda. Ibn Taymiyyah wa tahsanahu, kuma ya kyautata wannan magana, ya nuna ya amince da ita. Qala sai shi ainihin wato Ibn Taymiyyah yace fa innal lama, yace domin wannan lam da yazo fi du'a a wajen kalmar addu'a din nan, kuma kumanta baya abin da yace kenan ya umarci mutum yayi addu'a, to wannan kalma da tazo addu'a sai yace lid'a allazi yuhibbuhu Allah, sai addu'a da Allah yake so, laysa lijinsi du'a, ba wai kowace irin addu'a ba, ila akhir kalamihi al-shaykh al-allamah al-albani yace ka dai karanta wannan magana har zuwa inda ibn taymiya ya fade ta thumma qala fa annas ibn taymiya yace fal ajwadu an yuqala abin da yafi dacewa ma a ce illa bi du'a al-mashru' al-masnun kada mutun ya roki Allah da wata addu'a a cikin sallah sai addu'ar da aka shar'anta kuma aka sunnanta mishi wa huwa ma warada bihi al-akhbar itace wadda hadisi suka zo da ita wa ma kana nafi'an haka kuma da duk wata addu'a wadda ta zama mai amfani to kun ga ibnu taymiya karshe ya kasa abin biyu ko dai kai wadda ta zo a cikin hadisai ko kuma ka zo ainihin da wadda duk kasan tana da amfani kuntu to albani da yake yana da magana akan wannan magana daga cikin maganganun na ibnu taymiya sai yace wa huwa kama qala haka abin yake kamar yadda ibnu taymiya ya fadi lakinna ma'rifata ma kana nafi'an min addu'a yatawaqqafu 'ala al-ilm as-sahih sai dai kuma sanin addu'ar da take mai amfani to wannan fa na da buƙatuwa akan sai mutun ya mallaki ilimi mai inganci yadda zai iya tacewa wa hadha qalla man yaqumu bihi to wannan kuma akwai karancin waɗanda za su iya tsayuwa da tacewa cece ne kyau cece ne amfani dan haka fal aula abin da yafi dacewa al-wuqufu inda du'a al-warid sai mutun ya tsaya yayin addu'ar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la siyama idha kana fihi ma yuridu hudda'i min al-matalib musamman ma in ya zama addu'ar da kake da ita buƙatar da kake da ita ta dace da wata addu'a wadda kake ainihin neman kai sai ka dubi wani lafazi na addu'a sai ka dauka sai kai kawai kuma zamu zo zaka gani cewa duk kusan buƙatar da kake da ita akwai inda za ta samu shiga don haka sai kai ta annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lamu Allah shine yafi sanin ainihin daidai jama'a mun fahimci wannan to wancan wuri majmu'ul fatawal kubra na ibnu taymiya an buga ta kamar yadda na faɗa daga baya to ka duba a ainihin wato cikin sabon buguwar da take da tahqiqi wadda take da mujalladi 20 amma tana nan dai da juz'anta guda 37 a cikin ainihin majmu'atul fatawal kubra a cikin juz'i na 22 shafi na 277 zuwa 280 in ka zo zaka ga wannan magana ɗaya bayan ɗaya cewa duk addu'ar da zaka yi a sallah duk inda aka ce kai addu'a to ba ana nufin kai addu'ar kanka ba ana nufin sai ka dubi addu'ar da take ta zo daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kai in mun fahimci wannan to haka zamu dauki wannan mas'ala ma dangane da mas'alar abin nan sujuda don mas'alar sujuda annabi anan ma ya ce sai mutum yayi addu'a a cikin sujuda ko to wace irin addu'a ita ma kaga diddai sai ka dubi addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a takaitar takaitawa dai sai malam ya ce wa haka hiya ga addu'o'in waɗanda aka samo su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama awwalan addu'ar farko Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal-mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sani wal-maghrami to kaga wannan da muka karanta yanzu daban fa da waccan wadda ake magana don waccan ita tana nan din nan yadda ka santa zaka yi ta to sa'an nan kuma sai ka zo ka hada da wannan ko da zaka ji kamar lafazin su yayi daya amma daban-daban ce fassarar ta shine Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal Allah ina roƙonka ka tsare ni daga fitina ta ainihin al-masih ad-dajjal abinda yasa ake cewa dajjal ainihin al-masih kuma ake cewa annabi Isa al-masih annabi Isa ana ce mishi al-masih wato shafaffe da albarka shi kuma dajjal ana ce mishi al-masih saboda shafaffen ido ɗaya da yake da shi ido ɗaya yake da shi mai rai ɗayan kuma shafaffe ne don fahimci wannan da kyau ko dan haka dan suna yayi daya ba lallai ne ainihin ya zama ma'ana ta yi daya ba ina fatan jama'a sun gane wannan wannan shi yake nuna kenan ashe abin da ƴan shi'a suke yi yana nuna tsabagen jahilcin su a cikin addinin musulunci shine wai kadai dan sunan sayyidina abubakar abubakar kai kuma sunan babanka dan abubakar ma'ana sunanka abubakar to wai tunda ka zama dan shi'a daga baya sai ka ce wai a daina kiranka da abubakar ko sunanka muawiya sai ka ce a daina kiranka da muawiya ma'ana yanzu sunan Aliyu da kuka yadda da shi ai akwai waɗanda suke kafirai ne maguzawa ne a zamanin annabi sunan Aliyu ne da su to shikenan tunda akwai wani suna wanda yake Aliyu ba maguje sai a daina cewa sayyidina Ali Aliyu akwai wasu ainihin fawatin Fatima suma duk maguzawa ne sai a daina cewa Fatimatu Zahra Fatima to saboda haka ba wani abba ne kiyayyar ta sahabban ce asali ba wai kin sunan ba ita ta haifar da wannan sai ce a daina ce mishi Abubakar wai gwamma a ce mishi Garba ita a daina ce mata Fatima a daina ce mata Adin a gwamma a rinka ce mata Binta ko a rinka ce mata Larai ko Talatu ko makamantan haka duk wannan yana bayyana tsabagiyar aqidar su ta kiyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba yanzu gashi Annabi Isa sunan shi Almasihu, ana ce mishi Almasihu, Dajjal kuma gashi Almasihu. To da sai a ce dan me za a kira wannan da wannan? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sannan ma'ana Ad-Dajjal sifa ce, ma'ana wazani ne fa'al mai yawan ƙarya. Don haka za ga malaman hadisi in suka kai matuƙa wajen siffanta mutum cewa maƙaryaci ne, mutumin banza ne, sai su ce Dajjal wannan mutum maƙaryaci ne. Akwai wani malami sunan shi Muhammad ibn Ishaq, yana da ainihin littafin sira, za ka ji ana cewa sira ta ibn Hisham. To asali shi Muhammad ɗan Ishaq shi ya rubuta ta, ibn Hisham ruwaito ta kawai yayi. To Muhammad ibn Ishaq yana da littafin sira, yana da littafin magazi a Madina yake. Sai ya fitini Imam Malik, duk abin da Imam Malik ya faɗa sai ya rugurguza yayi wa Imam Malik raddi. Imam Malik yana kyale shi har sai zo yana faɗin bakar magana game da Imam Malik, yana cewa hatune ilmal maula, wannan bararren bawa ku zo min da ilimin shi. Me ya faɗa yau a wurin karatu? Ubayyinu laku bujrahu wa fujrahu, bayyana muku bankaurar shi da shirman shi. Wai Imam Malik yake zagi akan haka, kuma a cikin Madina a zamanin Imam Malik. To Imam Malik wata ran dole ɗabi'a ce ta dan adam, shi ma sai ya fusata wata ran sai yace haza dajjalun min ad-dajajila, yace wannan dajjal ne, shaytani ne daga cikin shaytanu. To Imam Malik kuma idan ya jarra haka a cikin hadisin Imam Malik yace kai dan banza ne, shikenan ka tashi aiki. To sai Ibn Ishaq yace to gaskiya ayi sulhu fa, ayi sulhu, wannan kalma Imam Malik ne yake nufi, ya kamata ko ya janye ta. Aka je aka zauna aka yi sulhu, yace to ka fitine mu, muna karantar da sunna, ka kangon mutane. Shi malamin tarihi ne, sai kisoshi sai tatsuniyoyi, duk abin an faɗa yana da ƴan kisoshin shi. Imam Malik zai zo wargaje waɗannan kisoshi, ba daidai bane. Kullum haka ake samun karo tsakanin malaman hadisi da malaman wa'azin turmi, sun dan tara kissa su kan su abinci ranar Juma'a, sai a zo a wargaje ta, ma jahilai ba za su bada kuɗi ba. To shikenan dole kaga ya tashi gwagwarmaya da Imam Malik. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai Imam Malik sai da ya zo ya tara ɗalibai, yace wannan kalma na faɗa ne zagi ne, ba ina nufin ne mishi jarhu a cikin hadisi bane. Wallahi in ba dan haka ba, ba za a sake karɓan hadisin Ibn Ishaq ba. Imam Malik yace maka kai Dajjal ne, ai shikenan ka tashi aiki, ba wanda zai sake karban maganar ka. Duk inda aka hadisin ka sai ce maudu, sai ce ƙarya ne. To Imam Malik yace a zagi ne gudana akan baki na kawai, ba magana ce nayi ta cikin ilimi ba, dan ka a ce ne mishi jarhu ne a cikin ilimin hadisi. Manya kenan. Imam Malik al-Imam al-A'zam, Imam Darul Hijra, afwan, Imam Darul Hijra. Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati, Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ainihin fitinar rayuwa da mutuwa. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asani, Allah ina roƙonka ka tsare ni daga duk abin da zai ja in yi laifi. Wal magrami, da kuma duk abin da zai ja in yi taurin bashi, ko kuma in ci bashi, ko in zama mai taurin bashi. Shine ma'ana al-ma'asam, duk abin da zai ja ka yi laifi. Al magram, taurin bashi, ko cin bashi, ko abin da zai ja ka ci bashi. Wannan ainihin hadisi za mu ji fassarar shi, gashi a ƙasa yace huwal amru allazi ya'simu bihi al-insan, shine al'amarin duk da zai ja mutum yayi zunubi. Aw huwal ismu nafsuhu, ko kuma ma laifin shi kanshi, wato ko dai ma'ana hadisin kana roƙon Allah ya tsare ka daga laifi, ko kuma duk abin da zai ja ka yi laifi. Wa ba'al lil masdar, wato in ya zama ana nufin da yace min al ma'asan, daga abin da zai ja laifi. To in ya zama an fassara shi da laifin, to ya zama an ɗauki ainihin wato wannan kalima an aje ta a matsayin masdari kenan. Ma'ana da sai ya zama inni a'udhu bika min al-ismi kenan. Kamar yadda yake malaman hadisi in suka kai matuƙa wajen nuna mutum mutumin kirki ne, ba ma sa cewa adili, sai su ce adilu, shi kanshi adil, adalci ne, sai su ɗauko ainihin masdarin su aje a madadin sunan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Waka zal magram, yace haka nan kalma al magram ita ma tana ɗauka ainihin wato bashi, ko kuma abin da zai ja bashi din. Wa yuridu bihi dainu, yace yana nufin bashi, bi dalili tamamil hadith, saboda ƙarshen hadisin shi ya fassara haka. Aisha kullun sai taji annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga taurin bashi da ainihin laifi. Qalat Aisha, sai Aisha tace, fa qala lahu qa'ilun, sai wani yace da shi, ma aktharu ma tasta'izu min al magram ya rasulullah, me yasa kake roƙon Allah, yawan roƙon Allah Allah ya tsare ka daga taurin bashi ko cin bashi? Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, innar rajula, abinda yasa nake roƙon Allah ya tsare ni daga taurin bashi ko cin bashi, shi mutum idza gharama, in ya zan ya ci bashi, ko yana yawan cin bashi, ko yana da taurin bashi, haddasa, sai ya rinka bada labari fakazaba yana yin ƙarya kai hakuri zuwa lokaci kaza rana kaza zan samu kaza lokaci kaza sai kuma ya zama ko haka ne ko ba haka ba sai ƙarya ta shigo wa wa'ada sai alƙawari fa akhlafa kuma sai rinka sabawa to kaga wannan shi ya fassara ashe farkon hadisin abinda ake nufi da almagram shine me shine bashi ake nufi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda munin bashi sai da ya zama farkon musulunci manzo Allah aka aje gawa sai ya ce ana bin wannan mutum bashi wannan gawa ana bin ta bashi maka ce eh sai annabi ya ce ku yi mishi sallah sai annabi ya ki yin sallah din to wata rana sai aka aje gawa za a yi sallah manzo Allah ya ce ana bin bashi sai suka ce eh sai manzo Allah ya ce to ku yi mishi sallah Abu Qatada al-Ansari sai juyo yake ya rasulullahi don Allah ka zo ka yi sallah bashin ya dawo kaina manzo Allah ya ce dirhami uku ne kamar yanzu kace kwandala uku ka yarda wannan dirhami uku wannan naira uku ta dawo kanka yace eh ba ruwan mamacin da yace sai annabi ya mishi sallah bayan kwana biyu sai suka hadu ko kuma kashe gari sai suka hadu da Abu Qatada al-Ansari Abu Qatada ka biya bashin da ka dauka yace ba jiya nan ba manzo Allah yace to yana can a wuta to yana can jikin shi yana dubi abu na farko kenan abu na biyu an idar da sallah asuba wata ran sai manzo Allah yace dangin wani sun zo gurin nan wani mamaki ne da ya rusu sai ya rusu kashe gari sai suka shiru manzo Allah ya maimaita biyu uku sai suka ki magana kuma manzo Allah yace to ko dai ku yi magana ko ba ku yi magana ba ko ku fanso dan uwanku ko ku sallama shi yana can yanzu ana gasa mishi azaba saboda ya mutu da bashi Abu Hurairah yace kai da kaga irin gaggawar da suka tashi a gurguje suka je suka biya bashin da kai mamaki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to bashi ya kasu kashi biyu sai annabi ya ce akwai wanda zai ci bashi da nufin ya ci ya cinye wannan abin da ya ci bashin sai Allah ya kwashe albarka sai ya zama shi kanshi ya gaza cin moriyar abin kuma bayan ya gaza cin moriyar abin Allah ya kite makon shi wajen ya biya saboda mummunan niyyar shi ta ce tunda fit tana raba bashi tunda gifri na raba bashi tunda kaza bari mu ci ya raban mu kenan da zamu ci na gwamnati ma'ana in su ogogi sun kwashe billions kai kuma an baka 5,000 din ne kuka ci kun ci haramu eh mana dukiyar haramun in aka dora wani akan dukiya sai ya ci sai kai ma ka zo sai diba ya baka to shi ta zama halal ta zama haram akan shi kai kuma ta karkato ta da halal a wurinka dukiyar jama'a ce sai sa bashi in ka ci bashi na gwamnati ka ci ko na wata kungiya ko na wani kamiti ko na wani mutum guda daya lalle ka ci da manufar zaka biya kuma haka abin yake tun daga baka har zuci har takarda da zaka ciki to in ka ci da nufin haka sai Allah ya taimake ka Allah ya sa wa abin da ka karba albarka sai ka samu damar biya to anan ne sai annabi ya ce in ka kasa biya rana alkiyama manzon Allah sai ya tsaya maka sai Allah ya biya maka a cikin taskashi in kuwa ka ci da nufin ka ci ka cinye to kamar yadda na faɗa da ka karbi kuɗin sai ka rasa menene kai sai su tarwatse babu albarka kuma ka kasa biya ka ce kai gashi ka ci bashin ma baka san da kuɗin suka yi ba yanzu kuma gashi ma ana son ka biya wai yanzu tunda kaga babu su ne ma ka fara tunanin ka biya amma kai da baka karba ma da nufin ka biya ba wannan kenan to ashe jama'a in sun fahimci haka sai su gane cewa bashi hadari ne in ba ya zama maka larura ba karka ci bashi in ba ya zama larura ba karka zama mai taurin bashi duk irin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ta roƙon Allah Allah ya taimake shi akan ya zan ainihin bashi da taurin bashi bashi da cin bashi amma kaga Allah cikin ikon shi da hikimar shi sai ya sa manzon Allah sai da ya rufe da bashi akan ya je karbi ainihin shinkafa kwano 30 dan ya ciyar da iyalan shi ya jinginar da sulken shi na zuwa yaki kuma a wurin bayahude har ya rasu da ya samu damar ya je ya biya ba sai daga baya sayyidina Abubakar ya samu dama ya je mayar da wannan bayahude kuɗi aka ji aka karbo wannan sulke na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan bayanai dangane da bashi da kunci akan shi duka karanta ka duba littafin ahkamul jana'iz duk mun ka karanto su a baya a karatun shi da muka yi to abin dube shine anan duk sa'an da zaka ci bashi a sai ka kyautata niyyarka ka roki Allah ya sa albarka akan abin da zaka ci bashin kuma ka dauki kuduri niyya tun daga zuci cewa kana da niyyar ka biya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sa'ad da ya samu wadata sai ya ce daga yau duk wanda ya mutu ana bin shi bashi ya kuma mutu da iyalai sai yake fa ilayya sai a taho wurina wa alayya bashin na kaina nauyin gudanar da iyalan shi yana kaina manzo Allah kenan a da babu hali ne amma yanzu da ya zama da hali to in ka mutu zai maka sallah ko ana bin ka bashi tunda shine aula shine waliyanka yanzu yace ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne na fi wa mu'mine walitaka waliki fiye da su kansu wanda duk ya mutu da bashi aka azo in biya kuma iyalan shi nauyin su na kaina wanda kuma duk ya mutu ya zama ainihin ya bar dukiya manzo Allah yace aje iyalan shi su raba manzo Allah bai ce a kawo mushi ba bai ce a kawo mushi ushira ba ko a raba nashi a kawo sabanin yadda abu limamin bid'a limamin zalunci limamin san zuciya in an yi mutuwa suka je raban gado suna zuwa dama sai su kashe nasu sai su ba yaran su bai rike musu buta ya aje musu wannan to sauran kuma shi za a raba wa ainihin mamata a magadan mamaci wannan duk zalunci ne haka wannan ushira da ake fitarwa a kotu wajen raban gado duk zalunci ne bai halatta maka ka ci wani abu sakamakon ka je raba musu gado ba sai in sun suka dauka suka baka cikin sanyin zuciya in ya zama akwai kananan yaya waɗanda yake su ba su san nauyin haƙƙin su ba balle su iya yafewa to bai halatta maka ka je a dauka a baka ba ka karba sai ka bari a gama rabawa kowa in ya so cikin manyan masu hankali in za su diba su baka sadaka ko kyauta daga nasu sai su baka amma ba tun farko a dargaza dukiya kashi 10 a ce liman karbuna a ina aka faɗi wannan babu wannan a cikin karatu an sa son zuciya Allah ya shiryar da mu yasa an za a yi raban gado sai a yi dan Allah to wannan ita ce lafazin addu'a ta farko saniyar lafazin addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'lam a'mal ba'du fassara ta shine Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata abubuwan da na aikata ya zama akwai sharri a cikin su ko kuma su kansu sharri ne Allah ka tsare ni daga wannan sharri wa min sharri ma lam a'mal ba'du haka kuma sharrin abin da ban aikata ba ma nan gaba tukuna duk gaba ɗaya ka tare ni daga sharrin su wannan ainihin wato hadisi gashi ya fassara shi yace ainihin sharri ma fa'altu min as-sayyi'at Allah ka tare ni ka tsare ni daga sharrin abubuwa munana da na aikata wa min sharri ma lam a'mal min al-hasanat haka kuma ka tsare ni daga sharrin abubuwan da ban aikata ba abubuwa nagari da zan aikata a nan gaba to duk sharrin da zai hau su ka tsare ni daga shi ya'ani min ko min sharrin ko min sharri tarki al'amali biha wato sharrin in bar aiki da su ya zama abubuwa na alkhairi nan gaba na farillai ko na sunnoni ko abubuwa na kwadayin ladan su to Allah ka tare ni daga in afka sharrin rashin aikata su a nan gaba shine kun ga ya fasara hadisin kenan to shi yasa kullun sai kaga hadisi mai yawa kai da yadda zaka dauki fasara shi sai malamai su marmazar su ce maka a ga ma'anar shi dan haka manyan malamai al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ya rubuta littafi sharhu ma'anil athar hadisi shi da kanshi in ka kasa gane ma'anar shi sai ce ga fassarar shi idan kuma da hadisi ne kake ga su biyun in sun hadu za su kawo maka rikicin fahimta sai littafi sharhu mushkilul athar wannan sharhu mushkilul athar mujalladi 16 ne duk da fi rasa shi wancan kuma sharhu ma'anil athar mujalladi 4 ne juz'i 5 duk malamai sun yi ne saboda karka fada irin hayaniyar da waɗannan mutane suka fada a yanzu sai ga mutum ya zo karanta hadisin shi kanshi bai iya ba jama'a karatun hadisi sai ka je malamai sun tarbiyyantar da kai ya ake karatun yadda ka san ake koya maka ka'idoji na karatun alqur'ani tajwidi ne hai a yadda ake karatun duk sai an koyar da kai ko to haka hadisi sai za ka ga waɗannan da suke zangayi kawai mutum ya ce wai ku zo in karanta muku sahihul bukhari kowa ne ke iya karanta da sahihul bukhari sai za ka ga yana karanta da sahihul bukhari abin da yake karantawa ba zai iya mukarana ba zai iya hada abin da bukhari yake nufi da wannan babin ba in bukhari ya ce babin kaza ba zai iya gane to ina hujjar bukhari a cikin wannan hadisi ba domin bukhari ya fi yin hujja da hadisi talwihan la tasrihan in hadisi ya zo karar akan matsala kowa ai zai iya gane wannan sai imam bukhari ya ce to ai kwarewa a cikin ilimin hadisi shine ka kawo hadisin da sai an tsaya an yi nazari tukuna za a iya fitar da fiqhu a ciki ka wasa kwakwalwarka kenan shi ake nufi fiqhu shi ake nufi fahimta sai kawo maka hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce maka yanzu wannan hadisin sai misali sai ce babin da ke bayani akan sallah da jan riga ina hukuncin sallah da jan riga, sai ka maka hadisi haddathana fulanin, sai cikin hadisin ana tafiya sai ka ji sahabi ya ce mun dawo daga tafiya muka tsaya zamu yi sallah a wani fili, aka kafa kwagiri ko mashi ya zama matsayin mashi ya zama matsayin sutura, sai ga annabi ya fito daga cikin wani tanti nashi da jajayen kaya na fata, sai ya wuce gaba sai yayi sallah. To sai Imam al-Bukhari sai yake son ka fahimta, to ashe tun daga shi annabi yayi, to shikenan wannan ya nuna ainihin halaccin haka kenan, in kai haka babu laifi. Sai Imam al-Bukhari yace ina hukuncin mutum ya salla da wuta a gaba, ka tasa wuta a gaban ka kai salla, fitila kwai ko a ci balbal ko tanda waina ko makamancin haka, ga wuta tana ci. Sai kawo maka ga hadisi annabi yana sallar kusufi, yace an kawo wutar jahannama an aje a bango gare ni, to sallar annabi ta baci? To zai ce maka to dan ka tasa wuta a gaba kai salla da ita babu laifi, matakar dai ba ita kake nufin kai sallar ba. Kana wannan da kyau ko? Saboda haka in ka ci za ka karanta da Sahihul Bukhari, a ina ka karatun hadisi, sai ka zo ka kasa gane shin menene Bukhari yake nufi da wannan, yaya ma wai ake karatun isnadi? Sai ka ji mutum ya zo karatun isnadi yace haddathna, ina ma'ana haddathna, haddathna lahani ne ai a cikin larabci, haddathana al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, haddathana ba haddath ba dauri ne kan tadin ba, fataha ce haddathana. Malam ya karantar da mu hadisi, in ka ce haddathana ya zama kuskure a larabci, da cewa kai haddathana to shikenan sai a ce kunni tusa kenan kake nufi. Lallai sai ka ji an koya maka jama'a, shi yasa kowa ya fahimci wannan. Kada ka ce tunda kai malami ne ka iya wa'azin kaza ka iya kaza, shikenan dalibai ku siyo mu wada zan karantar da ku, kai ka koyi karatun mu wada, ka koyi karatun hadisi kuwa, shi yasa za ku ga cewa sai mutum ya zo yana karantar da almajiran shi Sahihul Bukhari, yana saukewa sai afka Sahihu Muslim, a'a sai ka je ka kware a wurin malamai, malaman hadisi tsarin da suke bi sun gama karantar da Sahihul Bukhari, sai kuma a karantar da Sunan Tirmidhi, tsarin da ake bi kenan. Anan ana bin tartibi ne dangane da tsarin littafin, ba tartibi dangane da inganci ba, wajen inganci Muslim ke biye da Bukhari. To duk malamin da ya karantar da Bukhari kuma yazo ya sake karantar da Muslim, ma'ana yana bata lokaci kenan dan maimai ne, domin mafi yawancin hadisan da ke cikin Sahihu Muslim ko da Bukhari bai ruwaito su da isnadi ba, to zaka ga ya narke su, ya mai da su tarjuma, zai yi kan babi da su. Don haka malamin da ya karantar da ku Bukhari to tamkar ya karantar da ku Bukhari da Muslim ne, dai kenan. To in ya karantar da ku Abu Dauda to kusan maimaici ne, hakan ya karantar da ku Nasa'i ko Ibn Majah sai dauko Sunan Tirmidhi, saboda Sunan Tirmidhi shine yazo da wani tsari sabanin waɗannan guda biyar da suka rage gaba ɗayan su. Imam Tirmidhi almajirin Bukhari ne, amma shi da ya tashi tsara nashi littafin sai ya saba wa Bukhari da ainihin Muslim da Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah, shi sai ya bi wani tsari, in ya ce babin kaza, in ya kawo hadisin sai ya tattauna magana game da inganci ko rashin ingancin hadisin, sannan sai kuma ya kawo mazhabobi na malaman fiqh, wanda yake kaga Bukhari da Muslim ba sa haka. To in ka karantar da Bukhari ka koma kana karantar da Muslim, kana ƙara bata lokacinka ne kuma, sai ka karantar da Tirmidhi, shine za a ji sabon ilimi da ba a ji ba a da. To in ba ka ji malaman sun nuna maka ba, ya za ka yi kasan haka, hatta faɗan littafai ɗin nan da ake a baka ba kawai zuwa za ka yi ka ce sitta sahihi ba, don haka kuka ji suna cewa sitta sahihi, sitta sahihi kalmar jahilai ce, babu sitta sahihi, kutubu sitta ake cewa. Bukhari da Muslim sune sahihai, amma Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah akwai hadisai da'ifai a cikin su akwai sahihai, don haka bai halatta kai tsaye a ce musu sahih ba, su sunan ake ce musu, domin su ma malaman ba su ce musu sahihu ba. Tirmidhi Sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi, Abu Dauda Sunan Abi Dauda, Sunan Nasa'i Sunan Ibn Majah, haka ake cewa. Shine zaka ji wajen Ibn Majah sai ka ji mutum ya ce Ibn Majah ko Ibn Majata, duk waye koya maka, saboda zuwa kai kawai da zangai ka dauka Ibn Majah ne kawai, wannan ha'un din ha'us sakat ce, silent ce, ba a san ajita. Yadda ka san psychology in kana karatun turanci ba za ka faɗi wannan fi din ba, ba za ka ce psychology, ba za ka ce knowledge ba, sai dai knowledge, ba pronouncing din su duk silent ne. To haka ka'idojin nan suke jama'a, sai in ka je ka koya inda ya kamata ne zaka sani, in ba haka ba sai ka zo ka ce sitta sahihi, sitta sahihi kalmar jahilai ce, ko kuma ka zo rattaba littafan ya ake tsara su, sai ka kasa tsara su daidai. Bukhari ake gabatarwa, sannan Muslim, sannan Abu Dauda, sai Tirmidhi, sai Nasa'i, sai Ibn Majah, ba zuwa za ka yi ka ce Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidhi, baka bi tsari ba, kamar ABCD ne ka ce A K U, kai daidai. To haka abin yake, komai sai ka je an koya maka jama'a, shi yasa in kana cikin wannan malanta ka san fiqhu ka san ahlari yau kana son zaka zama malamin hadisi to ba fa zuwa zaka ai maka orientation na wuni uku ba makaranta zaka koma gaba daya ka kwanta rawanin malanta ka aji tarbin limanci sai ka koma ka shiga ana koya maka al hadisu sahihu kuwa kaza al hadisu al hasan al hadisu al garib duk shi yasa kuka ji suke irin wannan bankaura sai a ce to wannan hadisi garibi ne ba ko ne ai hadisin wannan hadisi ai ahad ahad ne hadisi na mutum ɗaya ne saboda ne baka ji an koya maka ba wai da karfin tuwo kowa ya san duk yadda ka kware ka iya babbar mota ka iya karamar mota ba zai yiwu fa aje a dauke ka a saka ka a cikin loko ka jawo kan jirgin ƙasa ba zai yiwu ka tafi filin jirgin sama ka tafi jirgin sama saboda ka kware a mota ba zai yiwu ba wannan yana buƙatar sai an koya maka tun daga farko kenan to haka al'amarin ilimin nan yake jama'a alaramma ne kai ka iya qur'ani ka iya tajwidi Allah ya saka maka da alheri duk ran da aka ce malam yi mana tafsiri sai ka duba shin ka iya tafsirin tukuna dan iya qira'a da ban iya tafsiri daban sayyidina abubakar aka tambaye shi menene fassaran wa ina ban wa abba yace wacce sama za ta lullube ni kuma wacce kasa za ta dauke ni in ne fassara da ban san ma'ana ta ba yace ban sani ba kai yanzu an taba fassara wata aya ka ce baka sani ba sai wannan ayar da karfi sai ka fassara ta in wani zai ce ba haka bane ma'anarta sai ka ce to akwai wa'azi da za a yi na rabbi wai an saba maka kai kamar kai ne kake saukar da wahayi daga saman bakwai kuma kawai da ka kaje ka ba da wannan fatawa ya kamata ku rinka sallama gaskiya idan kai fatawa in ya zama da ka ne in aka zo kai maka gyara to isauri ka karba sayyidina Umar wata mata tana cikin idda sai ta aure Imam Malik ya ruwaito wannan hadisi da al-Imam al-Baihaqi da shi da al-Imam Abubakar a cikin ainihin littafin Ahkamul Qur'an wannan mata da ta aure a cikin idda bata gama iddarta ba sayyidina Umar da ya ji labari sai ya ce aure ya baci sadakinta kuma a dawo da shi baitul mali yace kuma babu aure har abada kashe gari sai Imam sayyidina Ali sai zo sai ya ji labari yace wannan fatawar da kai kun gani bai zo ya mishi isti'la'i ba kai kawai yanzu wani zai same ka yace dan me ka faɗi ka ba a'a sai yace maganar da ka faɗa kana da hujja cikin littafin Allah ko cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a sai yace to wannan magana da ka faɗa kuskure